يقول الله تبارك وتعالى: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. الله تعالى هنا سوى عند أتي دو ونري ليي ظالمتي يا ملكي ما في الأرض دكاً قبل ليكي kasa baki dai din nan sai ace duk duniyar nan taka ce kuma kai zalunci laftadat bi da wannan ran ta bada fansa na wannan duniyar gaba ɗaya da ta mallaka saboda a kyale shi daga azaba min azab yawmil qiyamati kamar da ya faɗi a wurare da yawa a cikin alqur'ani da ke suratul ma'ida: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من عذاب يوم القيامة. الله تعالى يقول: ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. دعك رانا القيامة رانا سيدتكد خصوصية إلين تاتا kullum muna wannan zancen cewa rayuwa iri nawa ce na san dai a wannan makarantar duk kun san wannan zancen rayuwa kala nawa ce uku yawa da rayuwar duniya ita ce wannan da muke ciki mu da babban mutu ba a yau dai alal kalla ga mu nan da rai to wannan rayuwar da muke ciki sunanta rayuwar duniya tana da khasa'is wannan ce khasa'is sune abubuwa da suka keɓance ta tana da siffofinta tana da hukuncenta tana da alamunta tana da matsalolinta da ita kadai take da su shi yasa ake kiran su khasa'is khisisa guda daya da yawa kuma sune khasa'is kamar da kuke karanta makaranta a boko in ana tattauna akan wani abu ana cewa features din abu ko characteristics din ko yawa ma'ana abubuwan da su ne ake gane shi a bambance shi daga wani yawa siffofinsa kaza ne shi kadai sauran abubuwan ba su siffantu da wannan abun ba shi kadai ne siffantu da wannan to rayuwar duniya khasa'is din da ita ce wannan da muke gani rayuwa ta dan adam zaka ga dan uwanka dan adam akwai kuma aljanu su kuma baka ganin su suna ganin ka akwai mala'iku ba abin da ya hada ka da su sai su da Allah ya dora wa aiki za su rika bibiyar me kake aikatawa wannan na rubuta abu mai kyau wannan na rubuta abu mara kyau dan su zama shaidu akan abin da kake aikatawa amma baka ganin su baka roƙon su komai babu abin da Allah ya dora maka kai wa mala'iku amma su a matsayin su na ma'aikata ne na Allah to ya bazo su a cikin mu domin su aikata aikin da shi ya sa su an gane ya suke reporting wannan abu ba mu sani ba duk sallah da muke yi musamman za su zo kamar da ya tabbata a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shima da annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba da bamu sani ba cewa duk sallah da muke yi suna zuwa kamar su yi roll call akwai zaba roll call da yan makaranta yawa za su ce da wani sun halatta sahun gaba haka za a yi wani a sahun gaba yake wani a sahun na biyu yake wani a na uku yake duk sai an yi wannan listi ba dan Allah bai sani ba dama haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace haka za su dauki sunayen nan haka za a kai wa Allah su yau waɗanda suka zo sallah asuba kenan haka nan sallar isha haka za a rufe a yau ga waɗanda suka zo to wannan kun gane sunan su menene mala'iku wata halitta ce da ba mu ganin ta amma tabbas akwai shi yasa malamai suka sanya daga cikin rukunan imani akwai imani da mala'iku tunda Allah ya faɗe su yanzu wani ya zo ya ce maka ni tunda ba ganin su nake ba na yadda da empirical knowledge kawai abinda nake gani a duniyance da za a iya zuwa laboratory a gwada ni kawai shi na yadda da shi duk abinda yake tunani ne an bani labari ne to ban yadda da shi ba to in aka bi wannan har Allah ba za ka yadda da shi ko ba ka bane to shi yasa yake daga cikin abinda ake kira gaibi gaibi shine duk abinda baka ganin sa to kuma kaga in ka ce duk abinda baka ganin sa ba za ka yi imani da shi ba to akwai abubuwa da suka shafe ka kai da ba ganin su kake ba akwai san kissar wani yaro a makaranta ko wani malamin sa ko wani professor ya yake tambayar sa yace ba Allah ba Allah bayan haka malamin za ka ce ba Allah akwai Allah mana sai ce to nuna mun shi shi yaro shi malam kana da sense kana da kwakwalwa kana da tunani sai ce da za ka ce ban da tunani bayan gashi ma ina da shi har nake bayani sai ce to nuna mana tunaninka sai ce ai ba ganin sa ake ba yace kuma akwai shi yace eh yace to Allah ma akwai shi ba a ganin sa me zai hana ka yadda da Allah cewa tun duk ba wai ganin sa ne zai sa ai imani da shi ba ai dama shi ne a'azamul ghaib yawa shi ne mafi girman abinda baka gani amma kuma babu abin da ya fi samun hujja cewa yana nan irin Allah duk abin da ba ka gani to babu abin da ya fi cancantar ka ji a jikinka ka sani a iliminka ka ga alamu da suke nuna akwai shi ba irin Allah ta'ala ka duba halitta kawai yadda take an kintsa ta so systematic kuma da Bature ke cewa an kintsa wannan halittar kai ka san in wani ne daban ko a ce mai yin wannan halittar ba ɗaya ba ne akwai wani mai ƙarfin daban wancan yana da ƙarfi wannan ma yana da ƙarfi wannan ma yana da ƙarfi wancan ya halitti kaza wannan kuma kaza daban wani ne ya halitta ba shi ba kai ka san duniyan nan ba za a zauna lafiya ko za ku zauna lafiya ku duba farin cikin da kuke a kan siyasa daga an ji wani na so ya fito sai a tankaɗe shi kowa so yake a ce shi kadai ne ko ba haka kuke ba to ya za a yi Allah shi kuma a tara masa don haka shi yasa Allah ta'ala yake faɗa mana inda a ce akwai wasu aliha ɗin qul law kana ma'ahu alihatu kama yaquluna idhan labtazaw ila dil arshi sabila inda akwai wasu abubuwan da ake bautawa kamar yadda su kafirai suke faɗi Allah ta'ala ya ce idan to da akwai haka din labtazaw ila dil arshi sabila da dukkanin su sun nemi hanya zuwa ga ma'abucin al arshi shine Allah ta'ala ka duba yadda Allah ya halitta nan duba kai kanka yasa yake wa fi anfusikum afala tubsirun dubi da Allah ta'ala ya halicce mu da wani irin tsari na halitta babu sabani kuma da a ce za a nuna maka tsarin yadda jikin dan adam yake cikin sa a sirri kuma a ce haka abun yake shekara nawa ka duba kamar yake ina kan bada misali da wannan za ka mallaki mota daya ka kashe ta ka kashe wata ka kashe wata ka kashe wata duk amma kai din nan sai kai shekara 80 kuma kayan cikin nan naka duk su ne dai masu wannan aiki sai a samu rashin lafiya can a samu kaza can a samu kansa saboda ba a sani ba sai ta ci har a ce shikenan wani ya mutu amma kayan aikin da suke aiki a jikinka ka duba system na respiratory system ka kalli yadda ake numfashi kawai da alakarsa da bugun jini daga zuciya da zuka daya ta shaka daya kai ta numfashi ya take da fesowa ne yake faruwa kuma irin iskar da zaka shaka wanda zaka ja sunanta daban wanda kake fito da ita sunanta daban kuma shi kadai ya tsara wannan kai inda akwai wani abun bautar ba shi ba ko ubangijin da ya halitta nan ba shi ba wallahi da karo za a yi kai yawa لفسدت السماوات والارض غبا دين سماي da kasa da duk lalacewa gashi rugujewa duniyar zaki saboda wannan mahalicin zai ce shi yau kaza bai halitta sai din ya ce shi ba haka yake so inda a ce da wani Allah daban wani mahalicin daban wannan shi zai fito da rana ta gabas sai wani ce a shi ba ta gabas yake so ba yau ta yamma za'a ya kike ganin rikici gaba ɗaya duniyar ba kai ba zai yiwu ba in ba Allah ne abun bauta shi kadai ba to duniyar ma gaba ɗaya ba za ta yi dan haka ya jama'a ku samu yaqini akan addini to abinda Allah ta'ala yake faɗi akan wannan ina magana akan rayuwa ko kala uku a rayuwar duniya khafa'is din su ne waɗannan sai rayuwa ta biyu ita ce rayuwar barzakh menene barzakh to kabari mahalli ne da ake binne mamaci rayuwar da ake bayan mutuwa a duniya kafin kiyama ta tashi wannan shi ake cewa barzakh dan wani an kai shi kabari wani ba kai shi kabari ko wani kura ce ta cinye wani ruwa ko wani gobara ko ya kone in ka je makabarta ba gurinka amma kuma shekaran jiya yana nan Allah ya dauke ransa ta wata hanyar daban amma ba a san kabarinsa ba kuma an raba wato ransa da gangar jiki wannan rayuwar da za a raba jiki daban shi jikin a sa shi a ƙasa a turbuɗe shi tsutsotsi su cinye gaba ɗaya jikin saboda rashin ƙimarsa ya ƙare gaba ɗaya tsutsa ta ci waye ya ci gafiya ta ci komai ya ci sai ƙasusuwa duk girmanka da fahimtarka haka Allah zai barka sai waɗanda Allah ta'ala ya zaɓa ya ware su saboda wata siffa ta karama da Allah yake karrama su yakan ajiye su su zauna haka kamar da shi ma wannan ya tabbata ne a jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan rayuwar sunan ta rayuwar ne barzakh to a rayuwar barzakhu ita ma daga cikin khasa'is dinta siffofin da suka keɓance ta shine mai rayuwar duniya baya mu'amala da mai rayuwar barzakhu mu'amala yadda zaka zauna a je a gaishe shi ina wuni ina gajiya ko a kai masa ziyara alaƙar da kake da ita shine kai masa addu'a ya Allah ka gafarta masa ya Allah ka ji kansa ya Allah ka saisaita masa wannan rayuwar da yake ciki an faɗa mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa ran da aka kai shi aka binne yakan ji takun kafafunmu to amma bayan nan ana cire ran dama ana dawo masa da ran ne domin a yi masa tambayoyin nan na kabari guda uku man rabbuka ko wa ma dinuka wa man nabiyuka to bayan nan Allah ta'ala zai bar mutane haka za a zauna a yi ta jira shekarun da Allah ne kawai ya san su ran da kuma kiyama ta zo ranar ƙarshe kenan na rayuwar wannan duniyar ran da Allah zai ruguza komai da komai da kake gani duk halittar nan da yayi mai tsari Allah ta'ala kuma sai ruguza ta ku da aka sa a wannan duniyar an zo dama da ku ne don ku bauta wa Allah kuma don a gwada ku za a tafi wani wuri a taru amma kafin a taru za a yi abubuwa biyu Allah zai sa mala'ika ya busa ƙaho in ya busa ƙahon nan da wanda suke da rai an gane duk wanda yake da rai sai ya faɗi ya mutu bayan wani lokaci kuma kamar da zo a hadisi shekara 40 a lissafin Allah shekara 40 a lissafin Allah shekara nawa kowace shekara kowane kwana ɗaya a lissafin Allah shekara nawa ce shekara 1000 ka wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun yini ɗaya a wurin ubangijinka kamar shekara 1000 ne a lissafin ku shine kamar ta'udun a lissafin ku ku ɗan adam yanzu irin duk lissafin nan da muke yi kai wallahi lamarin Allah fa ba abin wasa ba duk wannan lissafin ai nakan faɗi wani abu lokacin mun zo irin wannan lantan ko nakan ce mana yanzu tsakanin mu da manzon Allah fa sallallahu alaihi wasallam a lissafin Allah kwana 1 da rabi wannan shekara 1447 da muke ciki yanzu ba shine 1447 ko da 47 ta hijira kenan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kunga kamar in ma ka dauka 1500 to a lissafin Allah fa kwana 1 ne da rabi a lissafin Allah lamarin Allah sai sa wallahi duk wanda bai imani da Allah ba za a gan shi a cikin istirabi yake eh to wannan ranar da Allah ta'ala zai tashi mutane shine kuma ake kira ranar mene ranar kiyama sai a sake busa wani kafar sai duk waɗanda suka mutu din nan da can da waɗanda aka busa kafo suka faɗi suka mutu to kuma sai kowa ya tashi wanda aka binne shi a kabari sai a gan shi a bakin kabarin ya tashi ya fito Allah ta'ala ya hada kasusuwan nan da suka rididdige sai a tashe su dama umarni zai ba su ya ayyatu hal izamul baliya ya waɗannan kasusuwa da suka rididdige sai Allah ya ba su umarni duka sai su haɗe jiki ya dawo wannan jikin sai kuma a busa masa ransa babu inda za ka ɓuya wanda kura ta cinye haka za a ba da umarni duk naman nasa da kasusuwan da komai duk su dawo wanda ruwa ya cinye haka Allah zai ba da umarnin ya dawo in ya dawo kuma a sa masa rai sai mu tsaya tsuru-tsuru da mu in aka yi wannan tsuru-tsuru za a yi wasu shekaru sannan Allah subhanahu wata'ala zai umarci a taho kuma a koro mutane sai a tafi mahshar wani wuri da Allah ya ajiye domin a haɗu a nan za a hisabi haka za a tsaya shekara da shekaru a wuri guda shekara da shekaru haka za a tsaya rana a matso da ita azaba da wahala duk wannan abin da kake ji a duniya yau ka tashi baka karya ba yau duk abu ne mai daɗi ran kiyama ahwalin ran kiyama ai yana daga cikin abin da ake so a rike wa mutane wa'azi dama a kansa from time to time ahwal yawmul kiyama ko a hudu gobe yana da kyau imamai su rika tuna wa mutane abin da zai faru fa gobe kiyama insha Allah wata ranar mu tattauna irin waɗannan abubuwa ba dan komai ba dan ka kalli rashin kimar wannan duniya wannan duniyar ba ta da kimar da za ta kai ga ka saci kayan wani ko ka kashe wani ka raba wani da ransa ko kai ta wata fitsara da wata bunƙasa da wata ƙafafa da jin kai wani ne ita kanta duniya duk ba ta kai wannan ba to bayan Allah ta'ala ya tara mu shine za a yi wannan zancen da nake faɗowa a wannan aya ta suratu Yunus walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bi inda a ce duk wata rai da ta yi zalunci ta mallaki duk abin da ke cikin duniya kaga dai babu wani mutum ɗaya yanzu da zai ce ya mallaki duk abin da ke cikin birnin kudu nasa ne ko da gidaje kowa da gidansa ko guda ɗaya ko sama da ɗaya amma dai a ɗaya kawai yake zaune babu wani mutum da ya mallaki gidaje 12 kuma kullum yana cikin gida 12 ne a rana ɗaya zai yiwu yana wannan gidan yana wancan gidan ɗan adam ne kai iyakar ka ɗan adam ɗaki ɗaya za ka kwana a cikin gida ɗayan ma ba dama ka raba kanka ɗakuna da yawa saboda ba haka ɗabi'arka take ba to Allah ta'ala yake ambata mana da a ce ran da ya yi zalunci ya mallaki duk abin da ke duniyan nan laftadat bihi da zai ɗauko ya kawo wa Allah ya ce ya Allah saboda azaban nan da na gani lamma ra'awul azab da suka ga azaba da suka ga wutar jahannama da ake ba da labari su ga irin ruruwar da take yi sai ya ce ya Allah duk duniyan nan da na mallaka ga ta na kawo maka ka karɓa ka kyale ni to Allah kuma ba san duniyar yake ba kaga kenan ashe nan ana gaya maka ne in kana da abin da zaka yi ka fidda kanka tun yanzu to ka fara in ko baka fara ba kama kar me zaka yi ka gyara aiki domin gobe kiyama zaka je ne ka tsaya gaban Ubangiji ba ka da mallakar komai akwai wani wanda aka haife shi yazo duniyan nan da dukiyarsa haka yazo tsirara ko kaciya ba shi da ita ba riga ba wando kintsin da iyayensa suke masa shine dama in an haife shi za a yi tattali a sai riga a ajiye ko ran da aka yi masa wanka a ka riga a yi murna an yi sabon da to ran da ya mutu ya ake kai shi makabarta haka din nan yadda ya fito haka za a je a mai da shi ba wando ba riga ba pant ba komai ba rawani ba hula sai likafa ne farin alawali dan kyalle wanda a duniya in aka baka ka dinka ka sa sai ka rena ka ce ke ba shi zaka sa ba amma in ka mutu wannan abin iya shi za a nade ka sai a je a binne ka duk irin san da ƴaƴanka suke maka ba mai cewa bari in taya baba kwana daya ko akwai dan Allah a cikin wane ne zai zo zai je makabarta in ga an binne baban sa yace shi dai dan Allah dan buda masa wuri ya dan raka shi saboda tausayin da yake wa babansa su kwana uku sai bar shi dai haka ya rako ya dawo wanda zai ya daga ni akwai babu babu na'am da an yi annabi sai fi cancanta saboda darajarsa amma yana nan a kabarinsa shi kadai to haka kowa zai zauna shi kadai a cikin kabarinsa har sai ran da Allah ta'ala ya tashi to da kana da duniya to kuma kun ga ai babu mutumin da ya mallaki duniya din ko sai yasa dama aya ta fara ne da lau yawwa da a ce duk ran da ya zalunci yana da duniya baki daya bayar dan ta zama fansa daga azabar wannan rana da ya bayar kuma ba karba za a yi ba wa qudiya bainahum bil qist kuma haka za a yi musu hukunci da adalci ai yana cikin adalcin Allah dama ba zai zo ya ce ina ƴan wuta ina ƴan aljanna tunda ya riga ya san kayansa ko ba zai ce ku zo ku shiga aljanna ƴan wuta ku zo ku shiga wuta ba a'a ba haka Allah yake ba tare da cewa yana da listi ya san shi a lauhil mahfuz duk an rubuta a lauhil mahfuz an rubuta a takaddun mala'iku ran da aka aiko su su busa maka rai amma duk Allah ba zai hujja da waɗannan ba da Allah ya hujja da waɗannan da sai a kira wannan aikin zalunci Allah ko baya zalunci da me ake hujja da shaidar da aka yi maka ta aikinka zaka zo ka tsaya ga takaddu an rubuta rana kaza kai kaza rana kaza kai kaza rana kaza kai kaza in mutanen shekaru da suka rayu shekarun baya sun ƙaryata wannan ku dai mutanen zamanin yanzu ba ku isa ku ƙaryata wannan abu ko ba haka bane ku a zamanin yanzu mu gashi nan muna dauke da shaidar ayyukan mu kowa ta sa aljihunsa kun ganta a duniyance kawai wannan a duniyance an riga an kama ka in aka samu wannan duk inda ka je da duk me ka faɗa da wa kai magana me kuka faɗa me kuka tsara in an so a san shi duk lambar ka kawai za a sa a computer komai zai fito in dan adam Allah ya bashi wannan karfin da zai iya wannan da tunani ta hanyar wannan technology kai video naka komai kai na video za a iya ganin ana sa lambar nan taka fa haka sunan zai zo a cikin computer da video da kai da kai dawa mai ka nuna duk yana nan za a iya fito ma da shi to in a duniya za a iya maka wannan ina ga gobe kiyama to haka za a zo da takaddun nan mala'iku za su shimfiɗa su kowa zai dauka kana budewa iqra kitabak kafa bi nafsika alyawma alayka min hasiba wannan kitab din kafa bihi alayka hasiba ya ishe ka hisabi akanka shine dai ma hisabi shine dai accounting for everything you did haka za a zo a lissafa abinda baka yi tsammanin yana ciki ba wallahi zaka ga yana ciki kisa har zaka kafiri da ce mali hadal kitab wannan wani irin littafi ne la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha dan abu hinken nan da babba duk bai bar su ba sai dai lissafe su ya kididdige su wallahi babu wani abu da ka aikata da zai kuya me kyau ba za a zalunce ka ba yana nan za a bayyana saboda a baka sakamakon sa mummuna yana nan shi ma ba za a dora maka kuma abin da ba kai ba to ya jama'a kun ga in aka hadu a gaban ubangiji innan me ake da shi da za a samu tsira wallahi ayyukan nan zaka mai kokari dan Allah mu gyara wannan rayuwar tamu mu gyara alakar mu da Allah mu zama mutanen kirki mu yawaita ayyukan kirki na filfilin nan yanzu wannan abin da muke renawa ko sallolin nan da ake kira ar-rawatib sunan ar-rawatib yanzu waɗanda suke aikata su ma mutum nawa ne sau dayawa mu ba mu aikatawa raka'atayn fajri a kowanne ba ruwan sa baya yi raka'a hudu kafin azhar raka'a biyu bayan azhar wani sai ya ji nauyi farillan ma ya aka kare ta an kira baka shirya ba an zo an tana iqama baka fito ba sai raka'ar karshe sai ka zo kuma da lalaci kana jin dukka gaji ana sallamewa fa wani ya tashi yana ramawa yana kallakalle yana rama abin da ya rage yana sallamewa sai fito da waya shikenan kuma sai a ci gaba da wata rayuwar halla asab in azhar na filfilin nan da yawa ba a yi to dan Allah mu gyara wannan abu a gyara da na filfilin nan da ayyukan alheri kai har sakin fuska da zaka yi a fuskar dan uwanka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa har wannan sai a rubuta ka haɗu da dan uwanka kada ka murtuke fuska ka saki fuska wannan ma sai a rubuta maka cewa kai abin kirki kaga wani ya taho da kaya sun fi karfin sa ka taya shi zaka dora masa ka dora masa wani abu ya dame shi ka taimaka masa duk sai an rubuta kuma sababi ne na tsiranka don haka ya jama'a don Allah ni kokari mu yawaita waɗannan ayyukan kuma gashi abinda muka aikata na zalunci sai sa Allah anan wani aiki cewa bi kulli nafsin zalamat duk nan da yayi zalunci zalunci kuma iri biyu ne zaluntar kai da zaluntar wani ko mutum ya zalunci kansa ta hanyar laifuffuka shirka ne bid'a ne saban Allah kaga wannan ka zalunci kanka ko kuma ka zalunci dan adam ka cuci wani ka ci mutuncinsa ka zage shi ka sace masa kaya ko kuma ka taba masa jikinsa ka zubar masa da jini shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wannan duk a cikin huququn nasu ne to su huququn nasu ya suke in har ka ci haƙƙin wani to ba a biyan wannan da wani abu sai da ayyukanka gobe kiyama in ka ci masa kuɗi ka karɓi bashi ka ibiya in kai sata ko ka haura gida ka ɗauke masa waya ko makamancin wannan gobe kiyama sai ka dawo da ita to kuma babu waya babu kuɗi tare da kai domin da za a sa ka a kabari ba koko wakila a ranar ma koko ban ma ba ka da shi yasa ba matsala irin matalauci ya zama kuma mai saban Allah ko ga talauci ba ka da komai kuma sannan ka saba wa Allah ai baka kyauta wa kanka ba ya kamata ka yawaita aikin alheri abinda za ka biya zaluncin da kai ma ba ka da shi ko a duniya aka barka da bashin da yake kanka ya ita bala'i to balatina ka tafi lahira ba ka da komai da za ka biya kowa kuma sannan ba ka yi aikin kirki ba da ladan aikin kirkin nan daga ci ne za a rika ɗaukowa ana biyan haƙƙoƙin waɗannan da ka cuce su amma inda haƙƙin Allah ne in ka ce ya Allah kai min afuwa ya Allah ka gafarta min shi ke nan fa sai Allah ya ce maka shi yasa huququllahi mabniyatun alal musamaha wa huququl ibadi mabniyatun alal mushaha haka haƙoƙin Allah an gina su ne akan rahama da tausayi da jin kai duk abin da kai wa Allah sai Allah ya ce tashi ka tafi an yaka amma dan adam fa kowa haƙƙin sa yake nema zaka karkace haƙƙin kowa la na dukiya la na mutunci la na zage zage muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu, Allah ya sa mu zama mutanen kirki, Allah ya dora mu akan tafarki madaidaici, Allah kuma ya sa mu ci gaba da rayuwa a musulunci, Allah ya sa kuma har ƙarshen rayuwar mu mutu a musulunci. Ya Allah ka ni'imtar da mu da musulunci da fahimtar musulunci. Babu rayuwa mai daɗi wallahi irin rayuwar musulunci. Muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da mu a kanta, kuma Allah ya ba mu zaman lafiya da ba mu son juna. Allah biya wa kowa daga cikin ku buƙatunsa na alheri. Ya Allah duk wanda yake zaune a wannan wuri duk abin da ya dame shi Allah kai masa maganinsa. Wanda ke jin yunwa ba shi da abin karyawa Allah ka hore masa. Wanda ba shi da aiki Allah ka bashi. Wanda ke neman karatu Allah ka bashi. Wanda yake neman leburancin da zai yi ya samu abin da zai rufe mutuncinsa, ya Allah ka bashi. Wanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya. Waɗanda suka rasu kuma ya Allah muna roƙonka ka sa aljanna ce makomarsu. Allah ka ji ƙan iyayenmu da suka gabata. Allah ka yafe musu kurakuransu. Allah ka yafe mana namu kurakuran. Allah ka sa aljanna ita ce makomarmu baki ɗaya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما يويتا ده الله الدعاء ga kasar nan tam dan Allah mu yawaita halin da muke ciki a kasar nan yana buƙatar sake mai da hankali da koma zuwa ga Allah da tuba da roƙon Allah ya ɗaukaka musulunci akan kafirci irin sharrin da ake kullowa al'ummar musulmi yanzu na a jefa rikici da tashin hankali a tabbatar da talauci a kanmu, a hana mu sakewa, a hana mu samun komai, muku a hana mu haɗin kai har yanzu, ai ta shiga tsakaninmu, a wargaza tsakanin wannan da wannan, tsakanin wannan da wannan. Ana yinsa duk duniya, duk wata ƙasa ta musulmi yanzu ba inda aka bari su zauna lafiya. Wannan abun kuma bai kamata a ce ba mu faɗaka da shi ba, kuma muna nan a hakan da wannan jarabawar da musifar, kuma muna cikin saɓon Allah da rashin sanin wato mutuncin kai da darajar kai. Muna roƙon Allah da ya fidda mu daga wannan yanayi. Allah kuma ya ceci al'ummar wannan ƙasa tamu. Allah fidda mu daga cikin wannan tashin hankali, abubuwa na rashin zaman lafiya Allah ya mana magani. Shugabanni da suke jagorancin mutane a mataki na siyasa, Allah ya jawo hankalinsu su san menene a gabansu, su san haƙƙin amanar shugabancin nan ta al'umma a kansu. Ya Allah muna roƙonka kar ka bar waɗannan mutane su lalace, su rikice yadda gaba ɗaya al'ummar nan tamu za ta lalace. Allah ka kintsa mu, Allah ka haɗa kanmu. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.